daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya Far'a FM Nomad, Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka a kodiyaushe. Muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. To shin ina aka kwana dangane da batun haramta amfani da takin zamani da jami'an tsaro suka yi a wasu yankunan arewa maso gabashin Najeriya? Wato gudun kada bata gari su yi amfani da shi wajen hada ababen fashewa?
Mun yi gwagwarmaya kafin ma mu samu shigo da takin nan, saboda jami'an tsaro suna gani kaman yan ta'adda za su yi amfani da takin nan, sun hana wasu jihohin shigo da taki, musamman wannan bushashen taki wasu NPK da yuriya da sauransu. Ana so a yi amfani da takin ruwa, wanda kuma mutanen mu ba su fahimci yadda za a yi amfani da wannan takin ruwa a yanzu ba.
Kadan kenan daga cikin hirar da muryar Amurka ta yi da gwamnan jihar Yobe mai Malabu ni. Da biyu mu a cikin shirin domin jin cikakkiyar hirar. A Najeriya, ƙwararru na ci gaba da tsokaci kan irin tasirin da takaddama kai hari kan baki 'yan Najeriya Afirka ta Kudu za ta yi kan harkokin kasuwancin Najeriya da Afirka ta Kudun. Batun da shirin da rashin ta yi zai mai da hankali a kai kenan, amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce sojojin Amurka sun yi shiri da cikakkun makamai don mayar da martani akan har-haren da aka kai a ɗaya daga cikin matatun man Saudiya mafiya girma da kuma wurin da ya fi samarwa duniya ɗanyen mai. Muna da hujjar yin imanin cewa mun san wanda ya aikata, abinda Trump ya rubuta kenan ta kafar Twitter jiya Lahadi da yamma. Shugaban kasar ya kara kuma da cewa yana jira ya ji daga Saudiya game da waɗanda suka yi imani su suka shirya harin, kuma a bisa wani sharadi za mu ɗauki mataki. Tun da farko, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya wallafa wani saƙon Twitter mai cewa yanzu Iran ta kaddamar da wani mummunan hari akan wurin da ake samar da makamashi a duniya, wanda bai yi la'akari da ikirarin 'yan tawayen Houthi na Yemen masu samun goyon bayan Iran cewa su suka kai harin da jirage marasa matuƙa ba. Sai dai Iran ta kira zargin cewa tana da hannu a harin da cewa gagarumar ƙarya ce. Kungiyar mayakan Al-Shabab ta kaddamar da jerin hare-hare tun daga ranar Asabar, waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 17 a Somaliya. Hukumomin yankin Lower Shabelle sun fadawa sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa 'yan bindigar sun kai hari a ƙauyen Kuryoli a ranar Asabar da daddare, inda suka yi amfani da makamin roka da kuma manyan bindigogi, inda suka hallaka mutane 9. Magajin garin Kuryoli Said Ali Ibrahim ya fadawa sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa makamin rokan da 'yan bindigar suka harba shi ne ya yi sanadin yawancin mace-macen da aka samu. Sojojin gwamnatin Somaliya tare da taimakon daga dakarun ƙungiyar haɗin kan Afirka wato AU, waɗanda suke da sansani a bayan garin, sun daƙile harin a cewar jami'ai. Sai dai wasu mazauna Kuryoli sun yi zargin cewa harba manyan makaman da dakarun AU suka yi ya janyo mutuwar wasu fararen hula. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi ne 'yan kasar Tunisia suka kada ƙuri'unsu domin zaben shugaban kasar na gaba daga cikin 'yan takara 24, inda sakamakon da ba na hukuma ba ke nuna cewa wasu 'yan takara biyu da ba sanannu ne ba su ne a kan gaba. Mutane sama da miliyan 7 ne suka cancanci kada ƙuri'unsu, wanda ake ganin shi ne karo na biyu da aka yi zaben shugaban ƙasa cikin walwala a wannan ƙasa ta arewacin Afirka, shekaru 8 bayan da abin da ake wa lakabi da juyin juya halin Jasmine. A wani hoton bidiyo da aka nuna kai tsaye, mutane sun cika wata makarantar firamare sun yi layi a kusa da wani hoto da aka lika yadda zaka jefa ƙuri'arka. Wani ɗalibi ɗan shekaru 19 da haihuwa mai suna Yuman Elbena yana cikin farin ciki kasancewar wannan ne zabansa na farko. A jiya Lahadi, kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan ta janye dakatarwar da ta yi wa kungiyar bada agaji ta Red Cross, kuma ta maido da tabbacin kariya da a baya ta baiwa ma'aikatan kungiyar ta ICRC waɗanda ke aikin bada agaji a Afghanistan. Masarautar Islama ta maido da alkawarin tabbatar da tsaro ga 'yan kungiyar bada agaji ta ICRC a Afghanistan, kuma ta umarci dukkan shahidai da su kaucewa hanyar da kungiyar ICRC take gudanar da ayyukanta, kuma su kula da tsaron ma'aikatan kungiyar da kuma kayayyakinsu, a cewar wata takardar bayani ta kungiyar Taliban.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya gwamnatoci da dama musamman ma a arewacin kasar sun himmatu wajen ganin sun bunƙasa harkokin noma a yankunansu. A wani mataki na ganin sun tallafa wa harkar noma wacce ita ce sanar da jama'ar yankunan suka fi duƙufa a kai. A wata hira ta musamman da wakilin murya Amurka Haruna Dauda Biyu ya yi da gwamnan jihar Yobe mai Malabu ne, gwamnan ya bayyana irin matakan da gwamnatinsa ke ɗauka domin cimma wannan buri, amma ya fara bayani ne kan matakan da suke ɗauka wajen farfaɗo da masana'antun jihar.
To alhamdulillah muna iya kokarin mu kuma kamar yadda muka alƙawarranta lokacin da muka yi rantsuwan kama aiki, muna nan muna iya kokarin mu ga cewa mun cika alƙawura da muka dauka. Na farko wannan masana'antu dai masana'antu ne na jihar Yobe kuma kaya ne na al'umma, wanda haƙƙi ne a gare mu, ba abin da zamu zuba ido mu gani ga masana'anta kuma ta lalace ta zama ba ta da amfani ba, saboda haka amfanin ta anan shine mun farko da shi, saboda mu samar da aikin yi sannan kuma al'umman jihar Yobe su mora. Wannan shine dalilin da yasa muka farko da masana'antu musamman ma na yin fulawa da su garin masara da su fannin shinkafa da kuma wannan na aluminium. Aluminium din nan duk gine-gine da muke so mu yi a jihar Yobe muna so a suyo da wa'annan aluminium din da za a rufa wa'annan gidajen daga wa'annan masana'antu. Hakan kuma zai samu kudin shiga a jiha, sannan kuma mu samar da aiki.
To kawar me kuke game da abin da shafi harkokin noma a wannan jiha, ganin cewa mafi yawan al'umman wannan jiha manoma ne?
Eh, to wannan dama mun yi alkawari cewa ya shekaru da za mu yi a kankara ga mulki shekara 4 za mu yi kokari mu ga cewa mun samar da tractoci 20-20 a kowace ƙaramar hukuma. Haka da muke so mu yi kuma akwai hikimar cewa mu samu ƙungiyoyin manoma daga matasa da kuma dattawa da kuma mata wanda za a yi musu wanda suke da rajista za a ba su wa'annan tractocin saboda haɓaka harkar noma a karkara.
Da akwai batun taki da ka samar ma mutanen jihar Yobe, wani cewa kuma an haramta shigo da wannan taki saboda jami'an tsaro na zargin cewa akan yi amfani da wannan dama ko kuma wannan taki a hada irin bumabumai. Kamar tonin hanyoyi za ku bi ganin cewa wannan taki bai fita daga jihar Yobe ba, manoma suka amfana da shi kamar yadda aka tara dar.
Kamar yadda noma yake yanzu na zamani baya yiwuwa ba tractor ba kuma baya yiwuwa ba taki. So wannan shine makasudin da yasa muka siyo takin nan muka karya muka dan bada sauki saboda mutane su yi amfani da shi a gwanakin su. Kasan wani yanzu taki ana sai da shi 9,800 a kasuwa. So in ya samu ya saya 8,000 kamar yadda muke sayarwa a nan, zai iya sayarwa kamar yadda muke sayarwa 3,000, zai iya sayar saboda ya samu riba, ba zai je amfani da shi a gonan nasa ba to mu kuma mun yi gogor maya kafin ma mu samu shigo da takin nan saboda jami'an tsaro suna gani kaman yan ta'adda za su yi amfani da takin nan sun hana wasu jihohi shigo da taki musamman wannan busheshen taki wanda su NPK da urea da sauransu ana so a yi amfani da takin ruwa wanda kuma mutanen mu ba su fahimci yadda za a yi amfani da wannan takin ruwa a yanzu ba so wa'adi da muka yi tsakanin mu da jami'an tsaro shine takin nan iya yobe ne za a yi amfani da shi so babu dalilin da wani zai zo da kuɗi a wani wata ƙasa ko wata jiha ya zo ya sai takin nan kuma ya ƙara fita da shi idan aka kama shi a road block kaga babu mu ba hannun mu a ciki abin da ya sa na yi wannan kashedi ina son tabbatar cewa duk takin da muka kawo jihar Yobe a jihar Yobe za a yi amfani da shi saboda manoman jihar Yobe ne muke so su amfana.
To kamar me kuke wajen sa matasa wajen harkar wannan noma ganin cewa matasa ba su cika mai da hankali wajen shiga harkokin gona ba.
Yanzu ai shi yasa muka ba su muka ji hankalinsu a kan a samu kungiyoyin manoma na matasa saboda yanzu wannan tractor ma guda biyar biyar ɗin da za mu ba kananan hukumomi guda biyu za mu ba kungiyar matasa ne saboda muna so matasa su rungumi harkar noma din nan kuma duk tallafin da zai biyo baya a kan abin da ya shafi harkar noma zai biyo baya ne idan akwai wannan kungiyoyi din saboda a kungiyance za a fi samu a taimaka musu walota wajen noman damuna ne ko kuma noman rani.
Gwamnan jihar Yobe mai mala Buni kenan. To kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. Kabarin la yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu saurari assalamu alaikum. Shirin na yau zai nazari ne akan tasirin takaddamar diplomasiya da ke tsakanin Najeriya da kasar Afirka ta Kudu wadda ta samo tushe daga rikicin tattalin arziki. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar da shirin. Masu saurare batun farmakin tsangiru a kan ɗan ƙasashen waje musamman 'yan Najeriya a ƙasar Afirka ta Kudu. Lamari ne da ya mamaye kafaffun labaru na cikin Najeriya da ƙetare. Wanda ya kai har ma wasu 'yan Najeriya suka rasa rai kansu bayan lalata musu dukiyoyinsu a can. Wannan matsala ta sanya ƙasashen biyu sun janye jakadun juna. Baga haka tuni gwamnatin Najeriya ta fara jigilar 'ya'yanta daga can ƙasar Afirka ta Kudu zuwa gida. Domin yin fashin baki a kan makomar tattalin arzikin ƙasashen biyu, wannan fili ya tattauna da Malam Bashir Muhammad Bashir, ɗan jarida mai sharhi a kan harkokin diplomasiya da demokradiyya. Sai kuma takwaransa Alhaji Bashir Hayatu da ke tsokaci a kan harkokin kasuwanci da siyasa. Kuma shi Bashir Hayatin ne ya buɗe labulan wannan shiri a yau.
Najeriya su cutu a kan tattalin arziki su ma 'yan South Africa za su cutu. Inda Najeriya su cutu shi ne in ka tana 'yan Najeriya da suke ƙasa a South Africa suna zan sana sana'o'i suna samun kuɗi wannan kuɗin da suke samu suna aikowa Najeriya suna taimakawa iyayensu suna taimakawa 'yan uwansu wurin biya musu makarantu kuma suna sayan kadarori wanda a wannan gutsu Najeriya tana samun kuɗin shiga. Kuma almuhim shi ne 'yan Najeriya an rage nauyin marasa aikin yi suna can nan kuma South Africa suna da kamfanoni masu yawa a nan so da idan a can 'yan Najeriya sun dawo an koro su a wannan to Najeriya ta yi asarar 10-20 na farko za ta yi asarar kuɗin shigar da take samu da gurbin 'yan Najeriya da suke aiko 'yan uwansu a nan a biya musu makaranta ko a sai musu kadarori. Na biyu asara ta biyu shine za su batun za su dawo Najeriya su zauna ba su da aikin yi wanda wannan hatsari ne ga tsaron Najeriya. Su kuma South Africa a nan suna da manya-manyan kamfanoni irin su MTN irin su DSTV to idan aka zo aka rubo wayannan gunduma-gunduman kamfanonin South Africa na farko MTN suna da masu hudu da su kan mutum miliyan 200 a duniya a Najeriya kawai suna da miliyan 55 to a rubo wannan za su rasa wannan mutum mutane miliyan 55 din a karaci na biyu akwai kamfanin DSTV wanda a duk Africa ɗan Najeriya su suke subscribing su suke mu'amala da wannan kamfanin talabijin din na kashi 77 saboda masu kallon bal da yawa da masu kallon fina-finai to rasa shi wannan kamfanin shi ma ya asara sannan bankin da yake nan ba wannan South Africa da yake ajiye kuɗi a nan ɗan Najeriya da take ajiyewa to rufe shi South Africa su ma sun asara to ɗan Najeriya kuwa su kare yin asara su ma idan wannan South Africa da MTN da wannan bankin da DSTV sun tafi shi ne suna biyan ɗan Najeriya haraji kuɗin sun shiga suna shigowa to rashin wannan suna shigo gwamnatin Najeriya rashin wannan kudin shigo kudin shigar to wannan asara ne ga tattalin arzikin Najeriya
Malam Bashir wannan zance na tattalin arziki ne amma ya rike ya zama takaddama ta diplomasiya me yasa bai amfani da hikimomi da dabaru da hanyoyi da kuke kira diplomatic channels din nan an dakile abin har ya kai ga matsayin da yake
batu na tattalin arzikin kasa diplomasiya ce take haifarsa sai akwai diplomasiya ake kula dangantaka ta tattalin arzikin kasa dangantaka da ta shafi ilimi musanyar fasaha da basira da magana cinikayya tsakanin kasashe wanda kuma shine ma makasudin bude diplomatic mission da ake fada ofishin zakadanci tsakanin kasa da kasa wannan al'amari yazo ya faru wanda kuma ni na tabbata a halin da ake ciki a yanzu duba da yadda irin wutar ta kai wani matsayi a kasashen guda biyu kamar yadda ta Qur'ana ya fada ko ne zai cutu amma abin da yasa ita South Africa za ta fi cutuwa anan shine akwai wani tagomashi da Najeriya gwamnatin Najeriya take da shi wanda ake kira diplomatic leverage wani tagomashi ne na diplomasiya wanda idan aka duba kasashen African Union waɗanda ake kira EU din nan Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasa wanda ita ce take da ƙarfin tattalin arzikin ƙasa a matsayin Najeriya ita ce ta shida ɗan yaman fetur a kasashen duniya kasashe biyar ne kaɗai suka fita arzikin man fetur to idan ta yi amfani da wannan leverage din wannan tagomashi wannan ne zai sa ta samu haɗin kai da solidarity da goyon baya na kasashen da suke cikin African Union din musamman waɗanda Najeriya suka dogara da Najeriya domin samun dan abin tasarrufin tafiya da harkokin da ya shafi gwamnati to kaga idan ka duba zaka ga ba wata kasa a cikin rikicin nan wanda Najeriya take taimakawa za ta iya kwarewa Najeriya baya duba da idan ta dawo daga rikicin Najeriya Najeriya za ta iya tsaye da taimakon da take ba wannan karamar kasa a cikin kasashen African Union din to kaga a nan gurin South Africa za ta iya samun matsala akwai abin da ake kira diplomatic backlash wato akwai juye baya ta fuskar diplomasiya domin idan waɗannan kasashen suka janye wa South Africa suka dawo daga rakiyarta to kaga za a maida ta sanuwar ware kuma ta fuskar tattalin arzikin kasar za ta iya fuskanta abubuwan da ya shafi kamar takunkumi na karya tattalin arzikin kasar sannan kuma idan ka dawo kungiyar ECOWAS kuma yawan al'ummar kasashen 16 nan sun kai miliyan 300 da wani abu nan ma Najeriya tana da wannan abin da ake kira diplomatic leverage shi ma tana da shi a diplomasiya wanda idan ta yi amfani da tasirinta a ECOWAS da tasirinta a African Union din ta hada guri daya a matsayin takobin yakar ita Afirka ta kudu na tabbata buzinta kawai za a gani
duk da daman makin nan da Najeriya ta take da su kamar yadda shi Mam Bashir ya faɗa amma shugaba Buhari ya ce zai maje bayan aika jakada me hakan yake nufi Bashir
to magana ta gaskiya Hausa suna cewa idan burruwa ya ɓaci sai kurawan usuli ni jakadan da aka tura ije ban gamsu da shi ba duk da shugaban ƙasa shi san da yanda sai tura shi a wannan tsari da kamata yi mai girman shugaban kasa in nemi mutane waɗanda ita South Africa in ta da an ce wane ya je daga Najeriya to san cewa akwai magana shugaban kasar da gwamnatin ta san wane ya zo akwai magana misali ta wajen Obasanjo duk da yake ana rigima da shi a gwamnati ba shi tsakanin da shugaban kasa Muhammadu Buhari sai a nemo shi kamar shi wani su ne suka yi amfani da gwamnati da kuɗinsu suna kai South Africa sai a tura shi ije zuwansa zai tasiri izauna da duk wasu political actors wato wasu manya-manyan 'yan siyasa da ya san su sun san shi wasu ma da shi aka yi su ice menene matsalar ne a tattauna a gwamnatance idan wa'in Najeriya bayani sannan akwai ambassador Shehu Malami sarkin Sudan shi ma ya yi ambassador Najeriya a South Africa yana da tasiri ta harkar tattalin arziki da siyasa a South Africa shi ma kamata a hada shi a ji a tattauna wanda ita gwamnatin kanta ta South Africa ta kallo wayannan mutanen ta san irin gudunmuwar da Obasanjo ya bata da gudunmuwar da shi malami ya bata su tattauna duk da yake an samu ci gaba a wurin da na'ilar marigayi tsohon shugaban kasar Zimbabwe na dida kunne na shugaban kasar South Africa yana ba da hakuri domin yana kallon yakin ya nemi ya fara fusaka domin zai karya masa tattalin arziki
amma bashir da zuka ce ga karfin da Najeriya take da shi amma duk da haka shugaba Buhari zai ji amma bashir ya wani tsokaci yake cewa mutumin da aka fara turawa ta yiwu watakila tsawon sa ne bai kai tsaikon da ya kamata a ce an dakile abin ko kuma an iya cimma nasarar da ya kamata a cimma a wancan lokaci ba me zaka kara akan
to anan akwai batun da masana diplomasiya suke kira diplomatic acumen abinda acumen yake nufi kusan wata fikira ta yadda za a iya shawo kai idan ana cikin rikici tsakanin kasa da kasa kuma na tabbata Najeriya ta yi abin da ya kamata ta yi dan babban nuna fushi a diplomasiya idan an bata tsakanin kasashe shine janye jakadu Najeriya ta janye nata daga Afirka ta Kudu ta janye nata daga Najeriya to babu wani mataki na gaba illa a dawo teburin sulhu rikicin diplomasiya baya dorewa har mahadi kasashe na duniya da dama sun bata da junan su yau idan da za a ce wa mutum za a shirya tsakanin Cuba da America da sai cira kumi zai iya wuce ta kofar allura
wai kafin akai ga haka menene makomar tattalin arzikin kasashen nan
gudu ka san a duk lokacin da aka samu rikici na diplomasiya ba sai rikicin ya yi dule ya dau wata tafiya ba ake samun matsala day 1 rana ta farko
rana farko
a ranar a cikin awa 24 da za a gaya maka irin kudaden shigar da Najeriya ta rasa a sakamakon rikicin da kuma asarar da Afirka ta kudu ta yi wanda ta linka ta Najeriya ninkin malinkin to da zaka san cewa rikici ba sai ya kai irin wani matsayi na intahasan nan za a sami matsala a ciki ba ko yanzu an yi abin nan da Bature ke cewa the damage has been done an riga an bata al'amura to saboda haka idan aka tsaya aka duba sai a ga cewa duk ba komai bane ba dama ai shi zo mu zauna zo mu bata ne haka kuma diplomasiya sannan kuma a mataki irin na diplomasiya akwai abin da ake nufi da neighborhood diplomacy za a iya diplomasiya ta makotaka ba a so abin ya je waɗansu kafofi na koli irin su majalisar ɗinkin duniya in matsala ta fara a gidanku ku sasanta ta domin idan kuka kai ta kasashen duniya akwai fitinannin kasashe wanda za su yi exploiting su amfani da waɗannan damar su kuma su yi wani abu a cikin ci da teto irin nasu to kaga ƙarshe dai an saki fata al'amarin ba gyara ba
Bashir Hayatu wai waɗannan darussa ko kuma waɗannan matakai ƴan kasuwa musamman ƴan kasuwar Najeriya ya kamata su koya ko su dauka game da wannan abu da ya faru tunda
darasi da yawa na farko dai shi ɗan kasuwa ba ya san asara domin duk abin da yake na riba yake kaga ɗan kasuwa ba zai dauki dukiyarsa ba idan sa South Africa kona masa ko a dibi asara ce to na farko zai zama cewa ya kamata su saurara dan asarar ta kankanin lokaci tafi asara ta babban lokaci shine duk abin da suke dauka daga Najeriya ko su je su siyar su dakata shaguna da suke budewa a can dan su yi kasuwa su ribi sai an samu maslaha na biyu kuma akwai abin da mutum yake kira diversification a fadada misali idan kana daukar wasu kai kana kawo South Africa wannan tunan abin da South Africa ya baka tarin cewa to misali bazan koma kaiwa Kenya ba misali bazan koma kaiwa Ghana ba
wai an samu wannan daidaito zai yi a koma komai koma lafiya a cigaba da harkoki
komai zai iya komawa saboda kamar yadda nake gaya maka shi batawa da shiryawa da tsarin mutuntaka ne a kasa ko ina ba ma ga kasashe ba ga mutane in aka zo aka gane kuskure wani lokaci ma ba a iya gane ba a iya fahimta juna sai an gwabza ba a iya fitar da rini sai an ba mata iska in aka yi haka kai ka san matsayinka ni na san matsayina naga illar abin da rikicin diplomasiya ya kawo mana tsakanin kasashen guda biyu wani mataki zamu dauka mu a junan mu a matsayin matakin kasashe guda biyu mu inganta dangantakar mu saboda mun yadda babu wata kasa duk karfinta a duniya da zata kai labari bata jingina da wata kasar ba saboda haka shine abin da Bature ke cewa interdependence idan ka tsaya ka duba za ka ga idan babu shi hatta tattalin arzikin kasar da duniya zai fuskanci matsala
na zanu kwade mai bari na zara har sun kawai ba a jararu ba zakar
masu rare ƙarshen shirin da rashin ta yi na yau kenan a madadin bakinmu Alhaji Bashir Hayatu da takwaransa Bashir Muhammad Bashir ni Mahmudu Ibrahim Kwalli da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ya zan abin da zai kome ya zan abin da zai kome
to a gaida Mahmud Kwari yanzu ga wasu daga cikin jaridun Najeriya wato sharhi kenan
zan fara sharhin jaridar ne da jaridar The Punch. Jaridar da ta bayyana cewa zaka hukumar EFCC ta kama wasu daliban jami'a dauke da wasu alamu na hukumar yaki da manyan laifuka na kasar Amurka FBI da kuma hundunar sojan ruwan Amurka. Har ila yau hukumar ta EFCC ta ce daliban yan Najeriya har ila yau an same su da wasu bayanai na kotun daukar karar kasar Amurka wanda kuma ya sa aka gurfanar da su a gaban kuliya a Najeriya. Daliban guda shida da sun hada da Kwashi Namdi, Emmanuel Ogbole, Charles Iwu, Nuhu Usman, Ademo Egun, Samson da kuma Adumo Sesa. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar da ta rawaito cewa zaka wasu kungiyoyin sa kai na farar hula sun gudanar da wata zanga-zangar lumana a tashar jiragen kasa da ke Kaduna inda kuma suka buƙaci da a rufe tashar jirgin na kasa ganin yadda manyan mutane ce kuwa har da manyan jami'an tsaro ke shiga jirgin zuwa Abuja ko kuma Kaduna. A cewar shugabannin kungiyar farar hula, daukar wannan mataki shi zai sa manyan jami'an tsaro da kuma gwamnati daukar mataki na kawo ƙarshen fashi da kuma garkuwa da ake da mutane kan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Sai kuma jaridar The Nation, jaridar da ta rawaito cewa yanzu haka dai yan bindiga sun sako su mutane 30 da aka yi garkuwa da su a kawakon sasantawa da ake tsakanin gwamnatin jihar Katsina da kuma yan bindiga. Shugabannin yan bindiga ko kuma wakilansu ne dai suka gabatar da waɗanda aka sako ga gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari a gidan gwamnati da ke Katsina a ranar Lahadin nan. Daya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su aka kuma sako su mai suna Zinatu Sani daga karamar hukumar Kankara ta ce yan bindigan sun sace ta ne tare da ƴaƴanta guda biyu. Ita kuwa jaridar da sauran ɗaya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka wasu manyan jami'an gwamnatin Najeriya za su yi gaba domin wakiltar shugaba Muhammadu Buhari wajen rantsar da shugaban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya dan asalin Najeriya Farfesa Tijjani Muhammad Bande wanda zai kama aiki kafin taron ƙasa da ƙasa na Majalisar Ɗinkin Duniya da za a gudanar a birnin New York. Tawagar Najeriya ne za su kasance a ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin wajen Najeriya ne Geoffrey Onyama da kuma babban daraktan hukumar leken asirin ƙasa NIA na Najeriya Ambassador Amir Rufai Abubakar da kuma sauran jami'an gwamnati kafin isar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai kuma jaridar Leadership, jaridar da ya tarwato shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na kira ga shugabannin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS da su haɗa kai wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a yankunan nasu. Jaridar Leadership ta ce shugaba Buhari ya bayyana hakan ne a birnin Ouagadougou na ƙasar Burkina Faso a taron yini ɗaya da aka gudanar a kan tsaro na shugabannin ƙasashen ECOWAS. Babangida Brown, Murya Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum biyoyi, sunana Baba Gainaka daga nan Gombina Jajire. Ina kira ga gwamna mai walatu wani da taimaka asibitinmu na garin Jajire ana sa mutane ji sakamakon rikin haka talaka kuna shawuya da fatan za a gyara wannan. Daga Baba Gainaka na kuna Jajire.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio America. Sunana Ilyasu Abubakar wanda aka sani da kawo ICD unguwar na kusa Pakistan. To yau ina so yin amfani da wannan dama wajen jan hankalin gwamnatinmu na tarayyar Najeriya game da ƙarin kuɗin haraji da kayan kayayyakin masarufi da ake kira VAT. Ba shakka wannan ƙari da aka yi zai haifar da tsadan kayan masarufi ne wanda kuma ba kowa ne zai shiga cikin hali na akula iba face talaka wanda shi yake koyon wannan kaya.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce sojojin Amurka sun yi shiri da cikakkun makamai don mayar da martani akan har-haren da aka kai a ɗaya daga cikin matatun man Saudiya mafiya girma da kuma wurin da ya fi samarwa duniya ɗanyen mai. Ƙungiyar mayakan Al-Shabab ta ƙaddamar da jerin har-hare tun daga ranar Asabar waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 17 a Somalia. Jiya Lahadi, ‘yan kasar Tunisia sun kada ƙuri'unsu domin zaben shugaban kasar na gaba daga cikin ‘yan takara 24.
To masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can anjima da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada ku manta da lokacin da kuke so za ku iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka wato suka gabata har ma da kallon labarai cikin hotuna da video a shafin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. An zama da din shi Muhammad Hafiz baban Lady Chani gabatarwa sai wanda ya hada mana shirin wato Solomon Abo da kuma injiniyan mu Peter Muhammad Lalo ke cewa ku ne lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka a birnin Washington DC.